This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka kuke sarawa wannan lasari akan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niya. Masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku da fatan aina al'asari a lafiya ga kanun labarai.
To wasu jerin hare-hare da aka kai akan yan sanda da sojoji a yau Litinin yayin sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiya. A yau Litinin kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin kunna bakin wake a filin tashin jiragen sama na Kabul. Yan sanda a birnin Ferguson da ke jihar Missouri a Amurka sun ce wani mutum guda yana cikin mawuyacin hali bayan da jami'an tsaro suka harbe shi a wato musayar wutar da aka yi.
To Allah ya kyauta.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gidajen mu ma guda biyu ne an kore mu ba ma inda za mu je mu ma ko ba nan nan garin bane mu ji mu bazan fare ne. Shekaran 20 kenan da siyan gurin.
Wasu daga cikin waɗanda dokar rusa gidaje da gwamnatin jihar Kaduna ta ba da umarni akai a Zaria. Malaman makarantar sakandare fiye da 600 a jihar Adamawa sun tafi gaban kotu neman hakkinsu daga gwamnatin jihar. Hukumar Custom kuma ta yi bayani kan mataki da take ɗauka kan wasu dillalan shinkafa. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu jerin hare-hare da aka kai akan yan sanda da sojoji a yau Litinin a yayin sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiya, yayin da aka kai wani hari na daban a kan ofishin jakadancin Amurka a Istanbul, babban birnin kasar ta Turkiya. Babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin Amurka. Sai dai maharan sun samu sun kubuce bayan da yan sanda suka mai musu da martani. Amma daga baya 'yan sanda sun ce sun cafke ɗaya daga cikin maharan wacce ta kasance mace. Hukumomin sun ce a da matar mamba ce a jam'iyyar People's Liberation Party mai rajin samar da sauyi. Ƙasar ta Turkiyya da Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai na yi wa wannan ƙungiyar kallon 'yan ta'adda wacce ta sha kai hare-hare ciki har da wani ta kai a ofishin jakadancin Amurka da ke Ankara a shekarar 2013.
A yau Litinin kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai cikin wata mota a babbar kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke Kabul, wadda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu 16. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanon motoci masu silke da ke dauki da wasu jami'an gwamnati. Sai dai wani mai magana da yawun kungiyar Taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun kasashen waje ne. Wannan hari ya biyo bayan wasu jerin hare-hare da dama da aka yi a ƴan kwanakin nan a ƙasar. A ranar Juma'ar da ta gabata, hare-haren bama-bamai sun kashe mutane fiye da 50 ciki, har da wasu hare-hare da aka kai akan wasu dakarun Amurka na musamman da aka girke kusa da filin saukar jiragen sama da ke birnin na Kabul da kuma wata makarantar horar da ƴan sanda. A ranar Asabar kuma wani hari da kungiyar ta kai a lardin Kunduz ya halaka mutum 29.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Isra'ila sun kai wani farmaki a yankin yammacin kogin Jordan inda suka cafke wasu Yahudawa masu tsaron ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobinsu guda biyu. A wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni 6 ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba. 'Yan sanda sun ce kaman na da nasaba da abubuwan da ke faruwa a yankin a 'yan kwanakin nan a yankin yammacin kogin Jordan, sai dai ba su fayyace ko mutane nawa suka kama ba. A dai bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar ta wato Isra'ila ta bayyana cewa tana tsare da Mayor Ettinger, wanda jika ne ga malamin Behudan nan mai matsanancin ra'ayi Mayor Kahane da aka haifa a Amurka da kuma Aviator Solonim, bayan da aka zarge su da alaka da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi. A dai makon da ya gabata aka kama mutanen biyu. Ministan tsaron ƙasar Moshe Yalon ya ba da umarnin a tsare wani mutum na uku mai tsaron ra'ayi a ranar Talata da ta gabata, Wannan kame ya biyo bayan wani hari da Yahudawa suka kai a ranar 31 ga watan Yuli da ya gabata yankin wato a yankin na yammacin kogin Jordan wanda ya halaka wani jariri Palestine mai watanni 18 da haihuwa da mahaifinsa kana ya kuma raunata mahaifiyarsa da dan uwansa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya kutanta harin a matsayin aikin ta'addanci.
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya mika bukatar soke mukamin mataimakin shugaban kasa da mataimakin Prime Minister wani mataki na rage matsalar cin hanci da rashawa da kuma kyautata ayyukan gwamnati. Mr. Abadi ya bayyana hakan ne jiya Lahadi bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga kan yadda ake barnatar da kudaden gwamnati da rashin samar da ababen more rayuwa ciki har da matsalar samar da wutar lantarki. Wannan bukata da Prime Minister ya mika na neman a kawar da mukamai uku na mataimakan shugaban kasa ciki har da na mutumin da Mr. Abadin ya gada wato Prime Minister Nuri Al-Maliki. Hakan kuma har ila yau zai kawo ƙarshen yin la'akari da jam'iyya ko addinin mutum kafin a bashi mukamai da kuma rage yawan dogarawa masu kula da lafiyar jami'an gwamnati. Yanzu haka ya zama dole sai majalisar zattaswa da majalisar dokokin kasar ta amince da wannan bukata ta Mr. Abadi kafin a aiwatar da ita.
Dai ƙarshe 'yan sanda a birnin Ferguson da ke jihar Missouri a Amurka sun ce wani mutum guda yana cikin mawuyacin hali bayan da jami'an tsaro suka harbe shi a musayautar da aka yi yayin da masu zanga-zangar lumana ke macin cika shekara guda da kisan da wani ɗan sanda farar fata ya yi wa wani baƙar fata matashi da baya ɗauke da makami. Shugaban 'yan sandan ƙaramar hukumar St. Louis John Blema wato John Blema ya ce 'yan sandan farin kaya sun kasance suna saka wani mutum ido wanda suka yi fargaba yana ɗauke da wani makami wanda kuma ya shiga wata musayauta da aka yi tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu da aka harba harsashe 40 zuwa 50 kafin daga baya ya buɗe wuta akan motar 'yan sandan wacce ba ta da alama. Hakan ya sa su ma 'yan sandan fararen kayan suka maimai da martani lamarin da ya kai ga kayar da shi ɗan take. Jaridar St. Louis mai suna Dispatch ta rawaito mahaifin mutumin ya bayyana sunansa a matsayin Tyron Harris Jr. mai shekaru 18 wanda ya kasance amini ne ga Michael Brown mai shekaru 18 da 'yan sanda suka kashe a Ferguson a bara. Sai dai shugaban 'yan sanda ya ce wannan harbi cikas ne ga ci gaban da ake samu, yana mai jaddada cewa masu zanga-zanga ba su da hannu a wannan hari.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, mahukunta a jihar Kaduna sun fara aiwatar da dokar rusa gine-gine da ta ce an gina kan filayen hukuma. Wannan mataki ya shafi waɗansu ne a Zaria yanzu. Ga Lawal Isa ya ƙara da cigaban wannan rahoto.
Wasu daga cikin waɗanda wannan rushe-rushe a makarantar Al-Hudahudan Zaria ya shafa sun koka game da wannan shiri suna masu cewa a gaskiyar magana suna neman ɗauki.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahi. Gidajenmu mu ma guda biyu ne an kore mu ba ma inda za mu je, mu ma ko ba nan nan garin ba ne mijin mu bazan fare ne. Shekaran 20 kenan da siyan gurin amma mun kai wata shekara 16 da dawowa. Bi inda mutum ya ji a ce yana da ya fi za a ɗauke shi ba. To, mu dai yanzu mun dogara ga Allah da abin da Allah ya mana shi ne mai kyau.
Sunana Yusuf Kali. Wannan al'amura lalle ya tsanani ya mun baƙin ciki. Mun yi baƙin ciki ga wannan al'amura. Kuma baƙin cikinmu guda ne wanda ya faru da mu. Saboda wannan al'amura an yi shi an ba mu notice ne akan kwana 21. Wani bai ma san inda zai koma ba. Wani abin da zai ci ma a gidan shi bai da shi. Ba mu tashi ba aka riske mu da muna cikin hada kayanmu sai ga jami'an tsaro da ma'aikatansu sun zo suna koran mu suna cewa mu tashi mu tashi. Mun zo mun fara duka kaya suke cewa ba wani wanda zai tsama ya duki kaya.
Fatima, to ga gidanmu dai shi ne nan na farko. To kuma an rusa duka kuma gidan nan gaskiya wajen daki 20 ne tunda muna da yawa. Mu uku ne ƴaƴanmu 25. To gaskiya ba mu samu wurin zama ba. Yanzu ma ƴaƴan nawa na zo neman su ne suna nan masallaci suke kwana. Tunda mu ba ƴan nan bane ƴan kaciya ne. Da ma yaƙi ne ya koro muka dawana. Amma muna roƙo din Allah da Annabi a taimaka mana a tausaya mana. Muna da yawa mun nemi haya ba mu samu saboda ƴaƴa.
Sai dai fa duk da haka akosu mazauna birnin Zazzan da ke goyen bayan wannan shiri na gwamnatin jihar Kaduna ta hanyar karɓo filan da suka ce ai asali mallakin gwamnati ne.
Ni mazaunin Zaria ne. An sai da wajen nan amma duk takaddar da za a gani ta farari ne. Domin Allah muna da ita takaddar nan duk tamfarari ne. kuma duk wanda wajen nan an bada shi ne domin Allah, in dai gaskiya za a yi an bada ne domin a noma.
Sunana Salika ke inda first place wanda suka zo suka gini a wurin nan, gaskiya su ma sun san ba su kyauta ba. Ba yanda za a yi ka zo cikin filin makaranta ka zo ka sai gini kayan gwamnati ka zo ka sai, to wai sai da maka a ce ga gininka ga hostel na makaranta, ina ne aka taba yin haka?
To ko me gwamnatin jihar Kaduna ke cewa game da irin korafin da waɗannan masu gidaje ke yi? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna.
Wannan aikin da ake yi gwamnati ba wai tana yin shi bane da la'akari da waye mutum, daga ina ya fito, menene jinsin sa ko addinin sa ko wani abu. Mu dai abin da muke yi shine maido da filaye da kuma kadarorin jihar Kaduna ne ga gwamnati da kuma mutanen jihar Kaduna, wadda wayansu mutane suka shiga hurumin gwamnati.
Ana dai sa ran wannan shiri da gwamnatin jihar Kaduna ta ce na maido da filayen da mallakin gwamnati ne aka bayo wasu mutane zai ci gaba a wannan makon, ta hanyar bubbuge wasu gidajen da aka gina a wasu gurare, musamman ma dai a nan ƙwaryar garin Kaduna. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wasu malaman makarantar sakandare su fiye da 600 sun ja gwamnatin jihar Adamawa zuwa gaban kotun kadin ma'aikata kan rashin biyan su albashi na kusan shekaru 3. A baya majalisar dokokin jihar da sarakunan gargajiya da kuma kungiyar kwadago duk sun sa baki domin sasanta al'amarin, amma hakan ya ci tura. Wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz na da cigaban wannan rahoto.
Mr. Fredrick Mbashi, jagoran malaman, ya ce dole ne fa yasa suka garzaya kotun don neman haƙinsu, ganin cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawuyacin hali na rayuwa.
Lalle ba da so muka je kotu ba, muka ga kamar mun shiru zai zama na masala sosai, shi yasa muka je kotu, domin mun ji wuya ne, mun sha wuya sosai, domin wasu mu dewa cikin wannan halin. Zan ce wasu masu rasa rayukansu, wasu sun rabu da matayensu, wasu a gidan haya makan kore su domin ba su iya sun biya gidan hayan ba. Gaskiya in ka ga wasu mun ma abin tausayi ne, sun ma sun zama su bara. Abun takaice shi ne wasu ma sun bar aikin kamfanoni, sun bar aikin makarantu na masu zaman kansu, suka zo su yi majiyan su aiki, amma sai ya zama wani abun da ba shi ba.
Yanzu haka ma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Adamawa barista Abubakar Baba Kano shi ne lauyan waɗannan malamai.
Kuma ta ce barasu cika ɗaukan su batuta biya su na watanni suka yi, don ba da za a zo a ce barasu biya su ba, mu ba za mu ce dole su ɗauke su ba, ko ba haka ba? Amma yanzu mun kai ƙara mun ce to in ma sun ce ba su doke su ba su gaba da aiki ba, sai su biya su na watan da suka yi aikin da suka yi na wa aikin wa suka yi aikin na gwamnati wata 29, shi gwamnati ta biya su shikenan.
Idan gwamnati ta buƙaci a sasanta abin hira ado, of course za ku amince?
Of course za mu amince, za mu ai muni mu sasanta da gwamnati kamun waje kotu sun ki. So in gwamnati za ta suna so ta zuna tare mu sasanta, za mu ji daɗi ma mu zauna tare da su mu sasanta, don mu so mu je kotu haka da gwamnati ba, don yawanci duk 'yan jihar nan ne.
Ko a kwanaki ma dai sai da shugaban kungiyar kwadagon jihar Adamawa Kumrad Dauda Maina ne ya kawo batun gaban gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindoji Birla na neman sabar gwamnatin jihar da ta duba wannan batu da ta gada daga tsohuwar gwamnatin ta shuɗe.
A cikinsu za ka ɗauki rabi wani sun aikin wata 18, ka ga hukumance rabin nan suna bin Adamawa bashin wata 18, ko da an sallame su ko ba a sallame su ba. Sannan wanda aka ɗauka rabin nan suna bin Arewa su ma na wata 18, tunda su sun fara karɓar albashi. Mun samu labari kamar ƙungiyar malamai sun kai kan gwamnati suna neman haƙƙinsu, haka dai na neman sitting out of court, tunda sun yi aiki wanda suka aiki ba ya ɗauke su ba a yi programming a sallame su ko mai dangantansa. In kuma za a observe ɗin su suna suna da ilimi, na san kuna da program na kuna irin da kuke ba mutane suna kwanci a gida kan gado ana raba musu kuɗi. Mu kuma na mu tunani wanda ɗauki wanda yake da ilimi zai iya taimaka wa jihar a ba shi kuɗi bai kwanta gida yana bacci ba. In ma SN ne yana da SCE yanzu zai iya karantar. In ma SN ne ya yi kan technology zai aiki a asibiti. In ma SN ne ya karanta aikin kiwon lafiya ko duba gari, a ɗauke shi SN da kuɗin da kai neman wage ɗin ba, amma zai yi aiki da kwanta yana bacci yana cin kuɗi a iska ba.
Duk dai kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar Adamawa fa abun ko ya ci tura, domin na gida zuwa ma'aikatar kula da manyan makarantun sakandaren jihar wato State Post-Primary Education Board, to amma hakata ba ta cimma ruwa ba, domin ban take sa'antar da babban sakataren ma'aikatar ba. Daga nan ko sai na garzaya zuwa gidan gwamnatin jihar, kasancewar kawo yanzu ma ba a naɗa kwamishinoni ba, wanda a nan mako ban samu kakakin gwamnatin jihar ba Mr. Yohana Matayes. ko da yake na aika masa gon kata kwana to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma sai iko inda hukumar kasan take kokarin karyata jita-jitar da ake yada cewa tana shirin shiga kasuwanni domin daukar mataki kan masu sayar da shinkafa. Babangida Jibrin ya aika da wannan rahoto.
Sabanin fargaban da jama'a ke nunawa game da farmakin da jami'an hukumar custom ke kaddamarwa akan yan kasuwa masu shigowa da shinkafa da kuma yan kaji da talotulo daga kasashen ƙetare, hukumar ta ce matakin nata ya shafi wasu kamfanoni ne kawai guda hudu, al'amarin da kuma ta ce ba zai shafi kasuwa ko kuma hada-hadar shinkafa da sauran kayan masarufi da ake amfani da su a Najeriya ba. A wani taron manema labarai a nan Lagos, mataimakin controller custom mai lura da shirin legal aje Turaki Usman ya bayyana cewa jita-jitan da ake bazawa ya zama wajibi hukumar ta yi karin haske game da fargaban da jama'a ke nunawa.
Ai, duk wannan wasu hasashe ne wanda kuma mu wani abin ba. Bayan wato duk abin da ake ana sara ana duba bakin gata. Kuma in ka duba maganan ma a ce karaici duk bata taso ba. Shi mu koma baya mana me yasa ma aka bar su suke kawo shinkafa? Ai, yanzu kokari muke muna rarrafawa, muna so mu tsaya da kafan mu ne. Yau aka ce Najeriya mun fara noma shinkafar da za ta wadace mu. Kuma sai mu yi tunanin fitarwa eh. So kaga maganan ma wani ya kawo mana shinkafa duk bata taso ba. So maganan a ji tsoro ko kuma a danji wani shakkan cewa zai haifar da abin nan ba. Uku ne fa ko hudu cikin misali 30 ko fiye suka samu matsala. To yau in babu su zamu ci gaba da harkokin mu. Matakin nan kamar yadda nake faɗa maka, ka duba jaridu da suka wuce. Mun fara ɗaukar wannan mataki tun bara. Baran nan tun wurin watan 11.
Sai dai duk da wancan tabbaci da hukumar ta kwastan ke bayarwa, wasu 'yan Najeriya na ganin matakin hukumar ta kwastan a wannan lokaci ya yi tsanani, kamar yadda shugaban kungiyar Arewa United da ke nan birnin Lagos Alhaji Ado Shuaibu Dansudu ya shaida wani taro na manema labarai da kungiyar ta kira domin jan hankalin gwamnati game da matakan da take ɗauka na yin gyara a ƙasa.
To ai, kafin ka shigo da wani abu sai ka kawo naka. In ka kawo naka mai sauki mai quality da yafi wanda ake shigo da shi, dole ne a manta da wancan. Amma yanzu damuna ne, yanzu aka shuka aka tafi gona kuma an soke shigo da shi, musamman shinkafa da talakawa suke amfani da ita suke ci. Shinkafa 7,000 ta koma 12,000 ta 12,000 ta koma 17,000. Don haka wannan babban kuskure ne. Sai a bari kaka ta yi na gwamnati ga na gwamnati ga wani aka sau ga waɗanda yake a ƙasa a ga wanne ne yafi. In za mu yi riƙe kanmu wajen wata uku sai kenan, sai a ci gaba da haka a bada lokaci. In ba za mu iya ba a ci gaba da shigo da shi.
To anya kuwa kwalliya na biya kuɗin sabulu dangane da matakin da hukumar kwastan ɗin ta ce tana ɗauka kawo yanzu ga dai mataimakin controller Turaki Usman.
Kamar sanarwa da muka yi ta bayarwa a jaridu na Najeriya daga bara zuwa bana, kamfanonin nan guda 7 ne, amma a cikin guda 7 ɗin nan zuwa wannan lokaci guda 3 su sun biya nasu bashin da ake binsu. Waɗannan 4 yanzu su ne suka yi Idris suka fita shaninmu suka ƙi su biya. Kuma kuɗin da ake magana ɗin nan ba kuɗi ba ne waɗanda mutum zai juya kawai ya ce to shikenan a haƙura su ci gaba da harkokinsu. Kuɗin nan sun kama kusan naira biliyan 23 da miliyan 600,300.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
Ana turka saboda kuɗi, da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi, mu duba tsakanin ɗan adam mu gani.
Gaida Babangida Jibrin daga Lagos. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na ci a ƙarfe 11 da kusan minti 19. Ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimi ya san mar.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammacin Litinin. A wannan makon ma muna dai tare ne da Farfesa Ango Abdullahi. Kuma idan har ba ku manta ba, satin da ya gabata ya yi maganganu akan jami'o'i da kwalejojin ilimi a Najeriya da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta su. Wannan satin kuwa Farfesa ya maida hankali ne akan irin waɗannan iyayen waɗanda ke da irin aƙidu na mutanen da.
Akwai ta san kwata da gusau da bidda, hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta. Akwai ta koyo kapitali sukuli, akwai na fasaha da kasuwanci, duk wanda ba ilimi yau zamanin ga.
Bayin da na zane bashi ya dane ne ya da.
Farfesa, idan aka yi maganar taɓarɓarewa ilimin nan da muka duba wasu matsaloli, akwai wasu suna ganin ana baro ma shiri din tirani don wasu iyayen har yanzu ba su yadda ma su turi ƴaƴansu makarantu ba. Wannan yasa a wasu jihohi muka ji suna ƙoƙarin cewa za su ɗauki mataki. Shin kana ganin ya kamata a ce akwai hukunci da ake wa iyayen da ba su turi ƴaƴansu makaranta ba?
To, wannan abin baƙin ciki ne a ce yanzu halin da ake ciki ba ƙasar nan ba, a duniya baki guda, a ce akwai wani ko wasu iyaye wanda suke kyamar sa ƴaƴansu a makaranta. Makaranta aka ce fa, in ana magana addini ne, ni abinda na sani dai, dan abinda na sani, nan abinda malamai na tashi suka koya wa da iyaye na suka nuna, ilimi abin nema ne. Kuma addinin mu ba addinin da ya karfafa neman ilimi kamar addinin musulunci, ba addinin da ya karfafa neman ilimi ta kowane fuska fa. Duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ake maganan ya ce a nemi ilimi, ya ce ko da za a je binnin sin, to a wannan lokaci ko binnin sin ma ai ba addinin musulunci a can, sai waɗansu dabaru na ƙaruwa wanda za a ce ilimi ne, wanda aka ce jama'a su je su nema. To saboda haka ni baƙin ciki na shine a ce a yau ga waɗansu mutane wanda ba su sha'awar ƴaƴayensu su sami ilimi, ilimi kuma gaba ɗayan shi ai ba an ce ilimi. Lokacin da naje elementary school, ga malamin arabi mai koya mana addini, ga ya koya mana qur'ani, ya koya mana addini, ga malaman wanda ake cewa na boko su koya mana abin da ake kira karatun boko, da shi muka girma ko ba abin da muka rasa. Wanda ma suka je wanda ba su je din ba aka hana su lokacin, su ne yanzu suke bin gidajen mu suna bara, don ba su da wani makami, ba su da wani makami. Makamin da suke da shi na sanin addinin musulunci ina da shi, saboda haka ba abin da za su zo su gaya mini. To saboda haka nan kuskure ne ko kuma abin bakin ciki ne a ce akwai waɗansu mutane a ƙasa yanzu, kuma ƙasa ta musulunci nan arewacin ƙasar nan, wanda ba su sha'awar ƴaƴansu su je su sami ilimi. In suna da ƙyama, kila ƙyamarsu ta wata fuska ne, ba ilimi ne ba so ƴaƴansu samu ba. Suna ganin kaman in sun tura ƴaƴansu makarantar boko za su ɗebo makarantu, za su ɗebo waɗansu al'adu ko waɗansu halaye wanda suka saba ma al'adunsu ko kuma suka saba ma addini da sauransu. To wanne ya fi ɓanna a yaro ɗan shekara shida ka tura shi gari mil kusan ɗari da gidansu, an haife shi bai wuce shekara shida ba, ka ce ka ba da shi a hannun wani malami na tsangaya? Ba karatun tsangaya ne ake kyama ba, amma ana iya karatu duk ƙasar nan yanzu, ba inda za ka je ka rasa wanda zai koya ma ɗanka a ƙauyenku, ka rasa wanda zai koya ma ɗanka Qur'ani. Suna nan, abinda ya kamata ne ku yi ba kwaye, ya ɗauki nauyin zai koya ma yaranku karatu, ai kuma za ku ɗauki nauyin waɗansu abubuwa wanda kuka tsare shi ya je nemi abinci. In abinci ne za ku tara mashi, ku tara mashi wannan. In kuɗi za ku biya, in kun tura ƴaƴanku a waɗansu makarantu ai kuɗi kuke biya. Saboda haka duk wanda ɗanku yake za ku koya mashi Alƙur'ani a ƙauye, in kun taru za ku biya malamin. To dan me za ka ɗauki yaro ɗan shekara shida ka tura shi mil ɗari baka san inda yake ba? To ai ka ga ma wannan ya fi laifi, iyaye sun fi laifi ta wannan fuska, domin babban laifi ne ɗan da ka haifa, kuma addini ya ce haƙƙin shi na wuyanka kai masa tarbiya kuma ka koya masa karatu. In kai baka iya koya masa karatu ka samu wani kusa-kusa da kai, irin yadda malami na koya karatu kai kuma kana lura da tarbiyyar yaro har ya girma. To amma yanzu haka ake yi, kana zuwa tashar mota nan zaka ga yara sun kewaye ka, in ka tsaya ka tambayi wani cikin su kai daga ina kake, sai ya ce maka daga wannan, ya ce daga Sokoto, wannan ya ce daga Katsina, wannan Borno da sauransu. To wani fi wannan a ƙarshe yaron ya tashi da safe ba mai bashi abinci, malami shi ma akan yaron ya dogara su kawo masa abinci. So saboda haka yaron nan wace sana'a zai yi ya je ya kwadda kansa tukuna kafin ya ce ya kawo mu malamin shi wani abu kaga zai je bara idan bara nan ta gagara zai je nemi aiki ko wanke-wanke wanke-wanken nan zai a gidan karuwai ne zai wanke-wanken nan a gidan giya ne da sauransu duk ka tura yaro ba inda ba za ka same shi ba wajen neman abincinsa daga safe har ya bacci
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan ma a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen shawarwarin farfesa da kuma haƙoƙi da suka rataya akan kowa yanzu kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
bisa dagewa
to madalla kasance tare da mu ranar litini mai zuwa domin jin cigaban wannan shiri yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka aika mana ta internet
Ya saƙo mana fari ya fito ne daga Malama Safara'u Haƙila Zamani Almajira Mulumfashi wanda tace yin mulki da gaskiya da adalci da babu har Najeriya ke yi yayi daidai to yan Boko Haram da yadda Allah ƙarshen ku ya zo a Najeriya tunda an samu gwamnati mai adalci wadda ke magance wa al'ummarta abin da ke damunta to PDP kalubale gare ku ya kamata yan siyasar Najeriya su riga gudanar da siyasar da za ta kawo wa ƙasar ci gaba ba wai ci gaban kaunansu kadai ba saƙo daga Aminu Dan Kaduna Amanawa Sai kuma sakon Malam Yau Adamu Bulkacewa wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na farfado da tattalin arzikin Najeriya yayi daidai. Gani yadda kasar ta koma ci ma baya a harkar tattalin arziki a yan shekaru kadan. Shi kuma Ahmad Manaja Bauchi cewa yayi muryar Amurka ina kira ga gwamnatin Bauchi Barista MA Abubakar da ma ƴan majalisar dokokin jihar Bauchi da su hanzarta gudanar mana da zaben kananan hukumomi da rushe asusun hadaka a kananan hukumomin jihar Bauchi. Ku talakawa zamu fara ganin sauyin da muka yi a kasa. Allah ya sa hukumar zaben jamhuriyar Niger ta yi adalci wajen gudanar da zaben kasar da za a yi. Sako daga Muhammad mai kayan miya Ojo Kwatas Gombe. Da ƙarshe sai sakon Fatima Sade Sa'idu Daura wanda ta ce adadin matan da aka fada masu kamuwa da cutar yoyon fitsari a Najeriya wani abin takaici ne. Da fatan mahukunta za su gaggauta daukar matakin wayar da kan mata don kaucewa da kamuwa da wannan cuta mai wahalar da mata. Da fatan mazajen da matansu suka kamu da wannan cuta za su tsaya tsayin daka sai sun samu lafiya ba tare da sun guje su ba kamar yadda suke yi.
Ta gaida Ibrahim Jarmai ga tashin muhimman kanan labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Wasu jerin hare-hare da aka kai akan yan sanda da sojoji a yau Litinin yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Turkiya yayin da aka kai wani hari na daban akan ofishin jakadancin Amurka a Istanbul babban birnin kasar ta Turkiya. Babu dai wanda ya ji ko da rauni a lokacin da wasu mutane biyu suka kai harin na ofishin jakadancin Amurkan. Sai dai maharan sun kubuce bayan da ƴan sanda suka mai musu da martani. A yau Litinin kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin kona bakin waken da aka kai a cikin wata mota a babbar kofar shiga filin jirgin sama dake Kabul wanda ya halaka mutane biyar ya kuma raunata wasu 16. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun kaikaici wani jerin gwanan motoci masu sulke dake dauke da wasu jami'an gwamnati. Sai dai wani mai magana da yawun kungiyar ta Taliban ya ce harin ya auna wasu dakarun kasashen waje ne. Jami'an tsaro a Isra'ila sun kai wani farmaki a yankin yammacin kogin Jordan inda suka cafke wasu Yahudawa masu tsaron ra'ayi kana suka tsare wasu gaggan mambobinsu guda biyu a wani mataki da zai ba da damar rike su na tsawon watanni 6 ba tare da an tume su da aikata wani laifi ba.
To gaishe ka. Masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto kan yadda masana kimiyyar siyasa suke kallon ziyarce-ziyarce da tsoffin shugabannin Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma Goodluck Jonathan suka kai wa shugaba Buhari. Kamun na madadin Mahmud Lalo da Julie Lazarus-Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan da aka tayin sallama da ku sai anjima yanzu kuma ga malamai da shirinmu na gaba yau da gobe.